Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOY Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na BOA na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Ado Babale.
Sai ni Daula Salim.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau ma 30 ga watan Oktoba na shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan yadda ake ci gaba da samun babban gibi tsakanin makarantun gwamnati da masu zaman kansu.
Idan ka kalli makarantun masu zaman kansu da makarantun gwamnati, dole a samu bambanci mai yawan gaske, domin su waɗannan makarantun zaman kansu makarantun da mutane suka asasa su domin neman sana'a.
Haka ne, fatan duba da yadda kullum ake ƙara samun koma baya ga makarantun gwamnati wajen rashin kayan karatu, isassun malamai da su kansu ɗakunan karatun na ɗalibai. Don haka ne wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da jama'a akan wannan lamarin, sannan kuma ta tuntuɓi wani mai fashin baki akan harkar ilimi. To madalla, yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce ya kuke ganin za a inganta makarantun gwamnati ta yadda za su taddo makarantun kuɗi. Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace to wannan dai haƙƙin gwamnati ne, domin dai ita ke da wuƙa da nama. Matukar aka samar da wadatattun kayan aiki, kuma aka gyara muhallan karatun, sannan aka dinga biyan malamai albashinsu cikin lokaci, to komai zai tafi daidai.
To sai Muhammad Sabu'u sabon gida, inda yake cewa to mu dai fatan mu Allah ya ƙara albarkatan makarantun baki daya.
Sai sakon Dauda Hudu Unguru, yace ta hanyar samun ƙwararrun malamai da kayan aiki da kuma biyan malamai haƙoƙinsu akan lokaci da inganta albashin malaman.
Sai Yahuza Mai Arsenal, inda yake cewa yau da gobe mafita ɗaya ce gwamnati ta inganta ƙananan makarantu da kayan aiki na zamani.
Sai sakon Alhaji Kabir Highlanders, yace yau da gobe ni a ganina ta ƙara duba yadda ake koyarwa da kuma ƙara musu albashi da dai sauransu. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai Comrade Babaye Gambo da Magaran, cewa ta hanyar kawo kayan aiki da kuma biyan su malaman makarantun albashinsu.
Sai sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura, yace ya kamata iyayen yara masu hannu da shuni da ma shugabanni su mai da ƴaƴansu makarantun gwamnati. Kin jefa Daula.
To haka ne kam. Sai kaka Alhaji Bukar Gumasak da Masak, salam ya filin yau da gobe. Matakin farko shine a rinka biyan malamai albashinsu akan lokaci.
Sai sakon Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, yace inganta makarantun gwamnati hanya ɗaya ce tak ya kamata manyan jami'an gwamnati da masu hannu da shuni su sanya ƴaƴansu a makarantun gwamnati.
Sai Babaye Gambo garin Tumniya jihar Damagaran, cewa ni dai a ganina mafita ɗaya ce a dinga biyan malaman makaranta albashinsu akan kari.
Sai sakon Haruna Boda Inkaibo, yace in gwamnati ta so yin hakan abu ne mai sauki a wajenta, domin da makarantar gwamnati da ta masu kuɗin duk a ƙarƙashin kulawar gwamnatin suke.
Sai sakon nan na gaba na hadin gwiwa ne daga LB Mai Nama da Umar Abdullahi Gambari da Aminu Maida Garku daga jihar Bauchi, inda suka ce mu dai a ganin mu yadda za a farfado da su shine a samu ƙwararrun malamai masu inganci.
Sai sakon Rulwani Sa'idu Gayari yace yau da gobe ai abin a fili yake, kamata yi a gyara albashin malaman makaranta a dauki sabbi kuma ƙwararrun malamai kamar yadda makarantun kuɗi ke daukar ƙwararrun malamai.
Sai Ahmad Abacha Macina, inda yake cewa salon filin yau da gobe mai farin jini tamkar zinariya, gwamnati ta samar wa makarantun ƙwararrun malamai waɗanda suka cancanta suka kuma nakalci aikin koyarwa.
Sai sakon Aisha Musa Wada Barikin Ladi da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi daga jihar Plateau suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas hanyar da za a bi shine ya kamata iyayen yara masu hannu da shuni da ma shugabanni su mai da ƴaƴansu makarantun gwamnati kawai wallahi.
To, sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Bilal Musa, inda yake cewa gwamnati ta mai da hankali wajen inganta makarantun. To, madalla, yanzu bari mu ji wakiliyar mu Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe.
Malam, assalamu alaikum, barkanmu da zuwa zauranmu na yau da gobe. Yau zamu tattauna ne akan abin da ya shafi ilimi, inda zamu tabo bangaren bambanci da ke tsakanin ilimin makarantun kuɗi da kuma makarantun gwamnati. Idan muka yi magana akan bambanci, muna magana ne akan abin da ya shafi su kansu ɗaliban da ke cikin makaranta, irin yadda ake samun bambanci ta bangarori da dama. Ɗaya daga cikin bangarorin shine tsarin kayan makarantar, tun daga kan yaro har zuwa kafansa ya bambanta da yanda makarantun kuɗi suke yin wannan nasu tsarin. Kuna ganin wannan baya da wani tasiri a game da kwarjinin makaranta a wurin yaro, wato uniform ko kayan makaranta mai kyau, mai tsari da dinki wanda yake yaro zai ji cewa eh lallai ina makaranta? Akwai wani tasiri da yake da shi akan ilimin yaro da kuma maida hankalinsa? Bari mu fara da Dr. Sika faɗa musu.
Sunana Shaibu Shewaliyu. Idan ka kalli makarantun masu zaman kansu da makarantun gwamnati, dole a samu bambanci mai yawan gaske, domin su waɗannan makarantun masu zaman kansu makarantu da mutane suka asasa su domin neman sana'a. Domin shi gwamnati ba ta iya bada dukkan ta ba kowa ilimi ba saboda yawan jama'a masu sauransu. To, dole ne a samu makarantu masu zaman kansu wanda ke za su kokari su ga cewa su ma sun bada gudunmawa wajen bada ainihin karatu ko kuma ilimi ga yaran da ke cikin wannan ƙasa namu. Wannan kuma ba ya takaita bane ga wannan ƙasa namu, za ka duk duniya haka ake. Yawanci saboda yawan jama'a dole masu zaman kansu su zo su bude makarantu. To, tunda su sun bude makarantun su ba wa sun bude karatu domin kawai a su bada ilimi bane. Wani abu ne suke yi domin wata sana'a ce, domin kuma jibi ne sun cewa tunda za ka yi sana'a nan dole ka inganta sana'anka, dole kan cin cewa ka fitar da sharɗa da ƙa'idoji wanda ke kuma duk wanda zai kawo ɗalibansa ya tabbatar da cikin wannan ƙa'idoji ɗin. Kuma ɗaya daga ciki shi ne nan abin da ya sa aka fito da ainihin sa kayan makaranta, saboda dukkan ɗalibi da ya zo wannan makaranta ko ɗan wane ne ko ɗan sarki ne ko ɗan mai kuɗi ne ko ɗan talaka ne ya kan cin cewa sun zama zuri ɗaya. Saboda haka kaga ai dole ne kan cin cewa su tunda waɗannan sana'a suke yi tabbatar kowa an tabbatar an bi ƙa'idojin tsarin makaranta.
To, me yasa shi na gwamnati shi ba shi da waɗannan masu dubawa ne da za a ce su ba za su bi wannan ƙa'idojin ba?
Shi ka ji ga ada duk makarantun gwamnati tana ba da uniform, tana samar da dukkan wasu abubuwa da ya kamata a cikin makarantu. Amma da tafiya ta tafiya makarantu suka yi yawa, ɗalibai suka yi yawa, gwamnati kuma nauyi ya mata yawa, bayan da za a yi a ce gwamnati ta ba da ɗauki ɗawainiyar dukkan ɗalibai ta samar da su kayan makaranta. Wannan abu da duk mutum da ya karatu a da baya kamar mu yi karatu mun san cewa lokacin muke makaranta a primary secondary ana ɗin kawo na kayan makaranta, gwamnati na ɗin kawo. Amma da tafiya ta tafiya abin ba zai yi ba. Amma su kuma kaga kuma su makarantun masu kansu ai iyaye suke ɗinkawa, kuma in ka duba su ma makarantun gwamnati iyaye suke ɗinkawa. Amma menene wajen lura da kula da bin ka'idojin makaranta? Makarantun masu kansu sai mai da hankali, sai bace dole yaro in ka kawo ɗanka tun da makarantun kuɗi ne
ba ka ciro
daga aljihunka, kaga dole kuma ka samu shi da kayan makaranta.
To, wannan saboda kara zuba ne shi yasa kyauta ce, shi yasa ba a mai da hankali?
Eh, ba wai kara zuba ne, ba kuma ka ce ba na abin nan bane, a'a, waɗanda ya kamata a ce alhakin ke hannunsu ya kamata sai sun mai da haƙƙi sa ido su tabbatar cewa duk ɗalibin da zai zo ya zo da ainihin ingantaccen makaranta. Kaga ba a biyan kuɗin makaranta, kuma ya ce dole tafi ya kamata a ce ya zo da shi tun da za a ga yawanci wa'annan makarantun ma hatta takardu har kwanan gobe gwamnati ke samarwa amma abin da yake kai a samun shine kayan makaranta kadai amma iyaye wannan kayan makaranta ba su isa ga yaran su kaga wannan ba kalmar illa bane ta
sanin wato talauci nake na kashin sunanin yasa ake haka ko wanda suke wa makarantan masu zaman kansu su ma aya ko wanda suke da karamin karfi amma kuma su
ba su da cewa ba zan yi cewa talauci ba wannan ba hujja bace mai karfin gaskiya aka amfani ita
to malam zan dawo gare ka malam Inuwa gashi Dr. Shaibu yana ta magana akan cewa wai da lake gwamnati yake bada wannan uniform din kuma yanzu da ta daina shi yasa abun ya sufurkuce bayan mun san cewa masu zaman kansu din kudi ake fitarwa tsakugo ayi wayannan kayan makarantan wayannan na gwamnati kuma kusan yanzu ma musamman misali a ce har Kaduna ana bada shi ba kyauta amma ras ga yaro ya taho makaranta da slippers misali babu safa ya taho makarantan ko kuma ma karin karawa ma karfe 9 karfe 10 ne lokacin da zai taso daga gida da safa wai zai je makarantan da ya kamata a ci karfe 7 da rabi yana makaranta washin me yasa iyaye ne ba sa mai da hankali akai suna ganin kaman ingancin ilimin da ke makarantan kudi yafi na makarantan gwamnati shi yasa su suke ganin kaman ko ana rakiya ne
to sunana Idris Inuwa matsalar gaba daya ya tattara wajen gwamnati ne
ko me yasa ka shaka
wato gwamnati na yanzu sun ma ilimi rikon su kenan kashi su dauki ilimin da inganci ba
to zai yana
mana sun dauki ilimin da inganci da za a dinga bin doka za a dinga bin order da shauransu bari mu fara tukun da uniform duk lokacin da yaro ya sa riga da wando mai kyau ya sa takalmi mai kyau yayi wanka kuma ta da tsafta shi kanshi zai alfahari da kansa
haka ne
alfahari da kansa kuma in je makaranta zai zauna ya san ya je makaranta amma wallahi in yaro ya tabbata da ti ya sa wari takalmi mai kyau ya sa riga mai kyau da sauransu shi kanshi ba zai alfahari da kansa ba bai tabbatar ma ya je makarantan ba na farko kenan ma shi kanshi a cikin kokon zuciyarsa bai tabbatar ya je makarantan ba
saboda
bai saki ba ba tsafta ba komai ya tafi ne kyau da sauransu amma shi sa makarantan idan aka ce akwai doka da tsari mai kyau a makarantu misali makarantar gwamnati yaron da yazo da jikin da ba haka ba akwai doka za a kore shi ko kuma a za a hana shi to kaga kin ga wannan za a dauki wannan doka abin da yasa makarantu masu na kudi suka dauki dokan dalle da suke suna duba kafin ba mu suna duba aski da kai wallahi tallahi makarantar yana suke zuwa har kitsuwan yarinya ba ta ba a satin za ku rata gida a wajen za ba ta a wajen kora gida saboda ba tsafta
to baka ga makarantun gwamnatin tsoro suke ji dan san cewa idan sun taba yayan ku zuwa kuke ku ja musu yan sanda ko ai ta bala'i
shi sa ainihin iyaye ma suke masa ilimin riko sai nan kashi saboda menene duk wanda yake makaranta yanzu zai je malami da yake sanarwa ko primary in ya je makaranta yana gani ya je yana samun aikin yana gani tun fare yake saboda menene ba in koyarwa ne ba ingantar rayuwarsa ba ingantar rayuwarsa inda duk wanda ya tsaya tamfar ya rasa aikin yi ne shi yasa yake cici haka yake al'arewa ya rasa aikin yi ne shi yasa yake cici
duk da wannan saboda hubbasan da gwamnati take
yi duk da hubbasan da gwamnati take yi saboda haka dole ne a ingantar rayuwar ticin kansa in an ingantar rayuwar ticin yaron shi ticin kuma zai riki yaro zai ingantar rayuwar ilimin yaro haka ya kamata duk lokacin da aka yi neglecting wannan to gaba ɗaya za su rushe shi ba ilimin yaron shi ticin ko bai serious ba da shauransu haka yake tafiya arewa
to malam mutala malam Inuwa yana ta magana akan cewa a inganta malami ya inganta malami kuma ya ta magana ne akan albashi maganan kayan aikin malamin shi kuma fanna wanda zai iya amfani da shi wurin koyarwa saboda akwai bambanci tsakanin makarantun kudi da makarantun gwamnati kusan kowane abu an samar da shi na malamin ne ko na dalibi idan wanda ya kamata iyaye su siya ne an tilasta iyaye su siya wannan kuma gwamnati ta ce za ta dauki dawainiya to wanda ba za ta iya ba shin ba sai yiwu a ce mu iyayen mun sa hannu a ciki wannan saboda ilimin mu ne zai amfana
ni dai a fahimta na wannan sakacin da ilimi ta bincikanta a ciki a kasar nan na laihi ne na masurwa da tsaki wato abin da iyaye da al'umma da gwamnati da kuma su malamai din yazo daga sunan ma an ce wannan makarantan kudi an ce wannan makarantan gwamnati abinda hakan yake nuna shine kafin yaro ya je makarantan kudi wannan ya tabbata cewa iyayen shi suna da wani irin karfin tattalin arziki ne da su ya daukan yawa hali za su ya daukan nauyin yaran
kaman fariya kenan ke sai mutane
ba fariya bane yana nufin kana da karfin da zaka iya in ke ka saurara kaman bayani da mallam Shu'abi ya faɗi ilimi abu ne mai karfin gaske muhimmi wanda gwamnati kadai ba za ta iya gudanar da harkokin ilimi ba saboda haka sai an samu gudunmawa daga al'umma ko kuma masu zaman kansu shine kaman private schools din kana biyan kudin makaranta mai tsada kana kashe kudi masu yawa so zaka mai da hankali sosai akai yanda ake gudanar da harkokin koyarwa a makarantar so wannan yana
to wannan saboda kyauta ne shi yasa mutane ba sa mai da hankali
shi yasa haka kuma shi idan mu kaman mu ɗan jarin kujja Ina ɗaya daga cikin dalilin da yasa kullum muke faɗin cewa duk abin da aka bar shi ya zama araha, ya zama kyauta, to za a yi wa abin rukunsa kenan kashi har ya zo ya samu ya lalace. So wannan shine nake gani kamar ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka samu wannan tabarbarewan.
To wani ƙarin armashi kuma a bangaren wannan matsalar da muke dashi shine yanda ma iyayen su kansu sukan tarairayi dan dake makarantar kuɗi fiye da dan dake makarantar gwamnati. Misali za ga wanda yake makarantar kuɗi idan zai tafi da safe an tattara kayan daɗi, banda fa ya ci ya koshi a gida tukuna, kuma zai tafi akan lokaci ya sha wanka, ga kayan shi an mishi ya sha guga, za ta tura kayan daɗi kuma hada mishi a cikin jaka a ce to maza dan saboda ƙara tarairayi sai mai da hankali akan makaranta. Bayan shi wanda yake makarantar gwamnati dama ya je latti, kuma kila ma bai ci ya koshi ba, sannan kuma ga kula da iyayen za su je, in makarantar kuɗi ne kai ko a kafa naga iyaye sun rakaɗa zuwa makaranta. Amma dan da yake makarantar gwamnati tun daga kofar gida shi tun daga kofar ɗakin mamansa ma sun riga sun rabu, yaya ya isa makarantar tsallaka titi ne, ya za a yi da rayuwarsa in lokacin tashi ya kawo ta ganshi ya dawo gida, shine damuwanta. Ba ka ganin yaran ana ƙara tankwasa musu zuciyarsu cewa kawai su mace da rai da zuwa makarantar boko wani abu ne wanda zai amfane su a rayuwa nan gaba?
Eh, to kaga shi abin da ya kamata mu lura da shi kuma mu yi nazari akan sa shine nan, karatu ko ilimi ba da ilimi ba zai taɓa yiwuwa ba sai su iyaye sun bani nasu gudunmawa. Ba zai yi a ce kawai gwamnati ita da dukkan duniya ba, ya kamata a abu ciwon gwamnati ɗin nan ita ke gina makarantar nan. Can mutane sun yadda suna da hali za su kai kansu ƴaƴansu makarantar masu zaman kansu, za su samu da dukkan abin da ya kamata a makarantar, za su ba da kuɗi, za su kuma da kuɗin da suke biya nan da shi ake biyan malamai. Nan kuma gwamnati ta ɗauki ɗawainiyar biyan malamai da samar da kayan aiki. Kaga wajibi ne da su ga iyaye su ba da nasu gudunmawa su ɗinka ma ƴaƴansu kayan makaranta mai kyau, su samu musu da kuɗin abin da suke haje su.
Amma gwamnati za ta iya?
A'a, ana yi haka. Gwamnati ɗin nan kuma ba ta ɗaukar ɗawainiyar nan gabaki ɗaya ba, musamman arewacin ƙasar nan, domin arewacin ƙasar nan mu kaɗai ne muke da wannan matsalar. Za ka ga cewa duk mun ta alaƙa ne ga gwamnati a wajen samar da ilimi. Iyaye su ma wajibi ne a kansu su ba da gudunmawa wajen ilimantar da ƴaƴansu. Abin kuɗin tara da samu da uniform yanzu ma gwamnati ba kamar a jihar Kaduna, ba za mu ce dukkan arewacin ƙasar nan ba, kamar a jihar Kaduna gwamnati ta ɗauki ɗawainiyar mata gina ainihin ta ɗinka ma yara kayan makaranta. Ya kamata iyaye su kasance sun kasance sun sa ido sun kuma ba da gudunmawa su tabbatar yaran sun je makaranta akan lokaci, kuma su tabbatar cewa dukkan hanyoyin da za a yaran su yi karatu mai kyau sun ba, kuma ɗan kuɗin tana za su ba su yakan ce sun ba da su malamai. In ka kwatanta su da makarantun malaman da ke makarantun gwamnati da malaman da ke makarantun masu zaman kansu, yawanci malamai horarru ingantattu masu ƙwarewa suna makarantun gwamnati.
Amma kamar malam Idris zai kalubalance ka akan wannan magana da kai doctor, saboda ai ana samun wanda suke cin jarabawa a makaranta masu zaman kansu ne fiye da makarantun gwamnati. Dan idan an samu ayyuka sirri ko a waye an faɗi, to zaka ga ba a
fara magana. Bari in baki ansa akan wannan magana. Ina tabbatar da akwai makarantu da yawa masu zaman kansu, yawanci ai ba a fara samun satin jarabawa sai a makarantun masu zaman kansu, domin su dama haya suka su ga kasuwa, dole ne yara su jarabawa. Idan yara ba su jarba wanda ya kama zango zangon karatu ba da kuma jarabawan karki na makaranta ba, iyaye za su ci ƴaƴansu daga makaranta.
A makarantun kuɗin nan da gaske suke yi ba wasa.
Kai ka gani a ƙasa?
Na gani a ƙasa dukka kashi, bari mu faɗi gaskiya, kashi 90 na dukkan ƴan Najeriya ƴaƴansu suna makarantar kuɗi ne.
Haka ne,
ba sa makaranta abin. Eh, kuma duk wanda zai zo ka ji yana magana dukka ƴaƴansu ba suna makarantar kuɗi.
Ina hada gwamna ma.
Har dukansu. Dukkan su hada shugaban kasa suna nan a London, ko suna nan a Abuja suna makarantar kuɗi.
Gaba ɗaya ma ba ma
san. Inda sun tabbatar cewa makarantun mu suna da kyau, ana zubar ƴaƴansu a wajen. Dai kenan, banda mu na ƙasa ƙasa ma tukunna. Dukkan mu ƴaƴan mu suna makarantar kuɗi ne. Lokacin da a makarantun kuɗi, saboda daga sai suke yi, akwai wani fanni da ake ce guardian and counseling. Idan yaron ka yayi abu daya aka ganshi ya zo ba abinci, za a kira iyayen sai a zaunar da su.
Saboda kar ya kwadayi.
Saboda kar ya kwadayi kar kuma ya sata, za a kira iyayen sai a zaunar da su. Ce yaron ka ya zo ba abinci, me yasa haka? In za ka zai zo gobe mu tabbatar ya zo da abinci. Makarantar gwamnati suna haka ne? In dai za su yi haka, gobe yaro zai zo ba abinci ne?
In ya zo da slippers ma ba
su. In ya zo da slippers za a kira iyayen a ce kai ku koma gida. Yaran mun suka zo da yaji jeji ga ce kar za a kira mu. Waya wallahi talla za a dauka abu mana a ce kai yaron ka yazo da wannan rigan,
wannan rigan mai aska ya shagalin ka
ne kuma gwamnati in dai daga cikin gwamnati take yi akwai discipline kullum jamtarwa duka za a sa kaidoji dan matsalar babba ba shine makarantar gwamnati babu kaidoji, makarantar na zona ba kaidoji ni zai tafi dai
haka ne. Abokan tattaunawa ka suna ta zargin cewa ba dai a sa ido akan al'amarin makarantar gwamnati da shi kawo wannan tabarbarewa.
Well, kamar yadda Inuwa yake faɗi, ba gaskiya bane cewar babu lura sosai. Ai akwai abin da ake kira school management committees a duka makarantu, sannan kuma akwai PTA wanda shine kungiyar malamai da iyaye don su dinga tabbatar da ganin cewar ilimin na inganta yanda ya kamata. Amma kaman a harkan ɗaya daga cikin matsalan da ake samu a makarantun gwamnati shine kamar yanda shi Malam Idris ya faɗi, wanda kuma zan yadda da shi, shine ainihin masu gudanar da harkokin mulki, wato shugabanni kenan, za ki ga yawanci ko da a gundumansu ne ko a ƙauyukansu za ki ga ƴaƴansu ba sa zuwa makarantu. So rashin kasantuwan yaransu a wannan makarantun zai sa ba za su mai da hankali sosai wajen ganin cewar ai abin da ya kamata kuma lokacin da ya kamata ba. So ya kamata gwamnati ta mai da hankali duk lokacin da za a ɗiba tunda makarantar nata ne, ya kamata ta ɗauki mutanen da suka dace kuma ƙwararru. Amma kuma kamar yanda shi Mallam Sha'abi ya faɗi, ko a hakan matsalan ɗaya ne kawai rashin lura da kuma tabbatar da cewa malaman su yi abin da ya kamata.
Ji ta bakin Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu, mai kula da binciken ilimi daga Arewa House da ke Jami'ar Ahmadu Bello Zaria, wato ABU.
Sunana Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu, kuma ni ne nake kula da ainihin ɓangaren bincike na ilimi a nan jihar Arewa, Arewa House da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
To ranka daɗe, akwai matsala da ake ƙara fuskanta wanda yake ƙara buɗe fage, shi ne ɓangaren da ake shi na giɓin da ke tsakanin makarantun kuɗi da makarantun gwamnati. Ana ci gaba da samun bambanci tsakanin ɗaliban ta ɓangaren abin da ya shafi kula da su, shigansu, da kuma mai da hankali akan karatun. Wa kake ganin yake da ainihin haƙƙi akan lura da wannan abubuwan? Gwamnati ne ta yi sakaci da ainihin rawar da ya kamata taka wurin ganin cewa an samu fifiko daga bangaren ɗalibanta ba bangaren ɗaliban masu zaman kansu ba?
To shi gaskiya wannan haƙƙi ne na gwamnati ta samu da ilimi ga dukkan al'ummanta tun daga matakin primary, secondary har zuwa jami'a. To amma da tafiya jama'a suka yawa, buƙatun suka yawa, gwamnati ba ta daukan ainihin dukkan wannan dawaniya ba na samar da wa'innan makarantu, ingantaccen makarantu da zai gama dukkan al'umma cikin wannan ƙasa gabaki ɗaya. Amma me haƙƙi ne na gwamnati ta tabbatar ta sa ido ga makarantun gwamnati da makarantu masu zaman kansu na ganin cewa duk abin da ya kamata a yi an yi su, an kuma samar da ingantaccen ilimi, an samar da yanayi mai kyau da azuzuwa da kayan aiki da kayan makaranta da sauransu domin yaro su samu ainihin waje yanayi mai kyau da zai karatu yadda ya kamata. Amma me sai kan ce cewa na farko yawanci makarantu masu zaman kansu sun sa ido domin samar da dukkan abin da yanayi mai kyau. Dalili su wannan dama sun buɗe ne na farko su ba da gudunmawa, na biyu kuma ikan ce hanya ce da za su samu wani hanyar yin sana'a. Ita ko gwamnati duk abin da take kashewa tana yi ne kawai domin daga cewa ta samar da ilimi, ba ta tunanin akwai wani abu da zai dawo ba. Ita dai burin gwamnati daga cewa ainihin jama'an ƙasar sun samu ilimi tun daga matakin farko har zuwa jami'a kyauta, to wannan abu shi ne ya kawo yanayi aka samu yanayi mai wahalan gaske ga gwamnati. Idan ki kalli azuzuwan gwamnati za ki samu a aji an samu ɗalibai guda 100 kuma fiye da haka, wanda a ƙa'ida na fannin koyarwa bai kamata a ce ɗalibai da kamar fannin primary kan ce ɗalibai guda 20 a cikin aji ba, wanda shi ne kaga malami zai iya ainihin lura da wannan aji ya ba da ilimin ingantacce ya lura da dukkan tarbiyya da kuma abin da ya kamata a cikin wannan aji.
To kenan tsarin malamin su ta kawo na cewa a yi ta ɗiban ɗaliban akwai mushkila kenan a cikin sa?
Wato ba mushkila ba ne, wani abu ne da kan yi shiga, tunda ba kowa ne zai iya ki da halin da zai kai ɗaya shi makarantun gwamnati ba, ai makarantun masu zaman kansu ba.
Ai dama an fi son ma akwai su makarantun gwamnati. Yanayi ne yasa ake kaiwa makarantun kuɗin, saboda kamar yadda na faɗa maka bambancin da ake ƙara samu tsakanin kuɗin kuɗi ɗin na gwamnati, saboda mai da hankali da iyaye da kuma masu zaman kansu ɗin suke akan nasu makarantun fiye da yadda gwamnati suke mai da hankali akan makarantun da ta gina domin ya'yan talakawa.
Su makarantun masu zaman kansu mutumin ne da ya kasa haji a kasuwa, kuma ina neman mai sai dole inganta shi, dole ka buƙata
ka'idoji da dokoki da domin ya ga cewa yayi gogayya da wadansu makarantu makamancin irin su ita ko gwamnati ba riba take nema ba su ko wani riba riba
take ba da haka
to su kuma tunda ba riba take nema ba sai jama'a gumumu mafi yawan jama'a sun zo makarantun gwamnati tunda mafi mutane kalilan ne suke iya daukan dawainan iyayen su kai su makarantun ba zaman kansu saboda yanayin kudin makaranta da yanayin kayayyakin da ake dole sai an sai su wancan gwamnati ko ta samu da sauta a dalilin haka yawanci jama'a wanda suke ganin cewa makarantun gwamnati dalibai sun yawa ba yanayin koyarwa mai kyau amma akwai malamai amma yawan dalibai yanzu alal misali ka ban malami dalibi yara guda 200 a jida ko 300 ko 400 ka tabbai wani yanayi ne yaro zai karatu yadda ya kamata kaga za a shigo a tashi aji ma wani bai ma san abin da akwai koyarwa a jiba amma makarantu masu zaman kansu su shikance suna da kaida mawacin gaske ka je ka samu makaranta mai zaman kansu ya zuba dalibai akalla sun haura guda 20 ko 30 a cikin aji kaga akwai tsari mai kyau akwai yanayi mai kyau wannan dalili yasa mutane wanda suke suna da karfi suna da hali musamman ma'aikatan gwamnati da masu kuɗin da manyan siyasa suke daukar yayan su kai wa makarantun zaman kansu sai aka bar gumumun mutane suna cikin makarantun gwamnati to shi kuma gantun gwamnati idan an ce idan dambu yayi wa ba ya jin mai
sannan wannan manne dai ba a kawo da yawa ba
ai in ka duba abubuwan da ke kan gwamnati alal misali na bada ilimi ka dauka ki dauka ba tun daga primary zuwa secondary zuwa jami'a ai aikata ake yin su
ko
kwarai kuwa nawa ake biya ba a biyan komai a primary ba a biyan komai a secondary a cikin jami'o ne ku ake biya
amma yanzu iyaye sukan yi kukan cewa ba a cika cin jarraba a makarantun gwamnati ba bayan kuma gashi makarantun kuɗi yaran ka dama zai iya turanci zai kuma yi suna gashi lokacin da yake zuwa makarantan ko yanda yanayin ma shigar sa take yana ƙara ba yaran karsashi na cewa ya je makaranta din kuma a ƙarshe kuma zaka ga cewa shi yaran ya samu cin jarrabawa sa ta ƙarshe ta shiga jami'a bayan wannan zai gama makarantan kila kafin ma ya gama ma muradin makaranta ya fita daga cikin zuciyar shi ma ake samu wanda ake cewa su drop out wato wanda suka bar makaranta kafin su gama an fi samun su a makarantun yaran da suka yi makarantun gwamnati me zaka ce akan wannan korafin da iyaye suke
to gaskiya wannan korafin da iyaye suke akan cewa an fi jarrabawa cin jarrabawa a makarantun zaman kansu eh haka ne amma sai mutane su kuma su yinga lura wannan in yanayi ake cin jarrabawa duk mutumin da ya kance cewa ya bude makaranta mai zaman kansa wajibi ne tabbatar da yaran daliban sa sun ci jarrabawa jarrabawan wannan kuwa na zango zangon karatu ne ko kuwa na karki ne na fita makarantan domin idan bai ci jarrabawa ba ki tabbatar mafi yawa da sun iyaye za su shiga ƴaƴansu da wannan makaranta abinda iyaye kullun suka kasa ganewa kenan amma yaya su ci jarrabawa mutane sun kasa mai da hankali su lura a wani yanayi yaya suke cin jarrabawa shin akan a sun san darussan da suke aiki kuwa musu ne ko ku akwai wata hanya ta mabuɗi da ake bi domin yara su makaranta domin tabbatar cewa an ci gaba da samun dalibai a wannan makarantar yawanci ko makarantun gwamnati za ka ga cewa dalibai da suke cin makarantar nan suna ci ne akan kwazon su ba wai an samu wata hanya bace da za a bi domin aka ci sun ci wannan jarrabawa mafi yawa akwai makarantun masu zaman kansu da su ake amfani ake ma kuɗin jarrabawa domin me su idan ikan ce cewa yara bai ci jarrabawa ba ai kaga kasuwar su ta watsa kaga dole kenan nan gaba ba wanda zai kawo wannan ba suke ci za a ci su ne kamar shi makaranta amma wace ne ga iyaye za ka tura ɗansa makaranta ka tabbatar ya shiga kamala mai kyau kuma ya an tabbatar samu shi dukkan abin da ya kamata a samu da shi domin ga cewa yaron ya samu damar da zai karatu yadda ya kamata amma idan iyaye ba su ba da gudunmawa ba ba abin da ya fi nauyi wajen ba da ilimi kuma ba abin da yake kana so ka inganta al'umma sai ka tabbatar mutane sun samu ingantaccen ilimi yadda ya kamata idan mutane ba su samu ingantaccen ilimi ba shine za mu ci gaba da samun ainihin dukkan matsalolin da ke fuskanta a cikin rayuwarmu yaran su koma ɗan daba su koma ɗan shan kwaya su koma dukkan wani abin da bai kamata su tsinci yi ba domin saboda rashin samun ingantaccen ilimi da kamata su samu amma wajibi ne da al'umma da iyaye da gwamnati su mai da hankali kowa ya kasance ya taka rawar da ya kamata ya taka domin a ga cewa ƴaƴanmu sun samu ingantaccen ilimi yadda ya kamata
to Hafiz ka ji bayanin Binta da Dr. Shaibu
gaskiya kuma ga
yanda yake da ƙarshe da yake cewa wajibi ne da iyaye da gwamnati haka din ne amma dai kamar yanda Binta ta yi magana Hafiz bayan da zai dauka tuwo a ba mutun gaya kuma ai tunanin wannan tuwon zai kosar da kai inda za a ce gwamnati za ta inganta makarantun akwai kayan karatu akwai kayan aiki na zamani akwai waje ajujuwa da za a zauna ai karatu cikin lumana da kwanciyar hankali kamar yanda makarantun kuɗin su kai kana ganin cewa mutane za su kai yaran su makarantun kuɗi
a gaskiya ba za su kai ba to amma idan gwamnati ta zo ta inganta ta gina aji ta kawo kayan aiki ko sannan su kuma iyaye su ma daga bangaren su ya kamata su yi wata hoɓɓasa ya zama suna bibiyar abin da gwamnatin ta yi da kuma bibiyar 'ya'yansu me ake koya musu To ta haka ina ganin za a samu.
Haka ne kam ina jin mako mai zuwa kam ya kamata mu dubiya akan wannan lamarin. Iyaye suna duba karatun ƴaƴan su wannan ma ka ba ya bada ma'ana sosai kam. To jama'a. A duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau sai abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin.
Hafiz Ado Babaje.
Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya.
Wannan aikin hannu za a koya wannan aikin.